Tun da lokacin da aka rufe boda tsakanin Niger da Nigeria, hulɗar kasuwanci ta samu koma baya tsakanin ƙasashen biyu. Ga uwa uba matsalar tsaro, hakan ta sa wata ƙungiya da ake ce ma Prodas ta kafa wata hukumar haɗin gwiwa wadda ta yi bincike kan matsalolin da suka yi cikas ga harkokin kasuwanci a tsakanin waɗannan ƙasashe. Dalilin kenan aka shirya wannan babban taro na nan da magara. Muhammad Rufa'i shine mai kula da gine-gine da sauƙaƙa kasuwanci tsakanin Nijar da Najeriya.
Muna nema mu sauƙaƙawa manoma yadda za su in aka sai kayayyaki daga kasuwanci nan da muka gina a kai su sauran ƙasashe kamar musamman su Nijeriya a sauƙaƙe ba a samu wasu tije-tije tsakai a bisan hanyoyi. Shi yasa muka shigo muka tallafa wa manoma, muka tallafa wa duk wanda suke da ruwa da tsaki. Ya kai shekara nan goma da muka fara wannan aiki tun 2014 muke tahiya insha Allahu. Yanzu akwai wannan lokaci muka dan dakata, mai yanzu mun samu dawo wannan taron na da magaram. Shi zai sa a ce daga yau ne za mu sake dasawa daga inda muka tsaya.
Ambassador Musa Mamman Saban, magatakarda ne na Niger Nigeria Joint Commission.
Ambassador Musa Mamman Saban, magatakarda a cikin Secretary General na Nigeria Joint Commission for Cooperation. To kodi da ce da take kunshi region din Zandar da jihar Katsina da jihar Jigawa da kuma ita jihar Kano. Muna neman ne za mu yi amfani da wannan dama mu ga yadda za mu bunƙasa ciniki da kasuwanci da sayayya. A idan muka lura sai ga cewa ta bangaren Niger akwai abin da ake cewa a turanci ake cewa comparative advantage. Muka duba ta Niger sun bunƙasa shi gaba wajen harkan kiwo, akwai dabbobi da yawa da suke da su. Mu kuma mun wala ba mu advantage din kayan gona kamar su hatsi, wake da sauransu. To yasa kisa bunƙasa na kwarewa saboda a samu ci gaba wajen harkan kasuwanci din nan. A yadda jama'a suke shiga da fita saboda bunƙasa dangantaka ta harkan tattalin arziki.
Ƙasashen nan guda biyu suna fuskantar matsala ta tsaro. Akwai kuma maganar rashin buɗewar boda cikakka. Kamar menene za a yi na ganin waɗannan matsaloli su ma ba su kawo cikas ba?
Alhamdulillah, insha Allah ba za a samu wannan cikas ba. Duk wannan matsalolin da muka kike bayyana ko kuma mu muka san da zaman su, insha Allah cikin masafala nan za a kawo dalla-dalla ne yadda za mu yi isha gaban wannan matsaloli din. In Allah ba za a samu wannan abu ba. Mun san da zaman su kuma akwai shiri na musamman da aka yi musu.
Da sai dai ba nan gizo ke satar ba, su ma manoma sun ce akwai matsala a ta bakin Malam Inusa Sadi, wani manomi a nan jihar Jamagaran.
Amma yanzu kaya na shiga ciri-ciri kaɗan-kaɗan. Gaskiya fi sabilillahi kasuwa tana da tarnaƙi a kan wannan ɓangaren. Ba a hana mu sa kaya ba, ba a hana mu fito da shi ba, sai dai wannan tarnaƙi.
Sabayo Adamu da yawakinci jami'an Najeriya wurin wannan taro ya ce babban burin su dai bai wuce na ƙara ƙarfafa dangantaka a tsakanin waɗannan ƙasashe ba.
Gwamnatin Najeriya da gwamnatin Nijar suna kokarin za su haɗa kai su shawo kan matsalolin nan. Yanzu muka gano inda matsalolin suke, gwamnati za su yi nazarin abin da ya kamata a yi, sai a yi abin da a yi magance shi ba nan ba da daidawa insha Allah.
Shi kuwa Ahmadu Ado, magatakarda ne na zauren 'yan kasuwa ta nan jihar Jamagaran. Shi waye yanzu kan ya dace a guduka.
Yanzu akwai wata takarda da agudu ake ce mata BEC. To idan Allah ya sa tunda daga cikin wannan tsarin take, wannan BEC-in ta halitta sosai tunda duk mahukuntan da ka sani da hannunsu a ciki. Kenan babu yanda za a yi mu a matsayin mu na masu motoci. In ka ga mu da BEC ka tsaya ka walakanta mu ba za mu yarraba. Saboda doka ce ta ƙasa, kai kuma kana kare doka. Bai kamata ba ka zalimci doka, kai mahukunci na kan hanya.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar.